sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa, sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. A jawabin da ya saba yi a kowane dare, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ƙasarsa a shirye take ta kaddamar da hare-hare na martani. Shugaban na Ukraine ya kuma nuna godiyarsa ga kawayen Ukraine kan irin yadda suka dukufa wajen taimakawa tsaron ƙasar. Wani taro da aka yi a jiya Juma'a a sansanin sojin Ramstein da ke Jamus ya ta'allaka ne kan yadda za a ƙara samar wa ƙasar ta Ukraine ƙarin matakan tsaro. Amurka ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara horar da dakarun Ukraine kan yadda za su rika sarrafa tankunan yaƙi kirar Abrams, yayin da Jamus a nata ɓangaren ta sanar da cewa za ta gina wani wajen gyaran tankunan yaƙi a Poland domin dakarun na Ukraine.
And I am confident that this equipment and the training that accompanied it.
Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ke ne yake cewa yana da ƙwarin gwiwa cewa waɗannan kayayyakin aiki da horo da za a ba dakarun na Ukraine za su ci gaba da dora su akan hanya madaidaiciya ta yadda za su ci gaba da samun nasara. Yayin taron, kawayen na Ukraine sun ƙara jaddada matsayinsu tare da nuna goyon baya ga hukumomin Kyiv da kuma ganin Ukraine din ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO nan da wani lokaci a nan gaba. Hukumar da ke kula da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen ƙetare ta ce babu wata hanya da za a iya kwashe 'yan Najeriya da rikicin Sudan ya ritsa da su. Tana mai cewa yunkurin yin hakan na da matukar hadari. Wata sanarwa da shugabar hukumar Abike Dabiri ta fitar a ranar Juma'a a shafin Twitter ta ce akwai yiwuwar duk jirgin da ya sauka a kasar ta Sudan a kona shi. A cewar Dabiri, a jiya Juma'a an kona duka jiragen da ke filin tashin jirage na Khartoum kuma an saka dokar hana zirga-zirga. Sai dai ta kara da cewa tuni ofishin jakadancin Najeriya da ke kasar ya fara shirye-shiryen daukan matakan da suka dace. Tana mai cewa kungiyoyin agaji na raba abinci, ruwa da magunguna yayin da ake kokarin shawo kan bangarorin da ke fada da su aje makamansu. Rotanni sun yi nuni da cewa ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka na duba zaɓin da take da shi na kwashe dubban Amurkawa da ke ƙasar. Sai dai fadar White House ta ce a halin da ake ciki babu wani shiri na kwashe 'yan ƙasar ta Amurka a Sudan.
Due to the uncertain security situation in Khartoum and the closure of the
airport. Kakakin majalisar tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa saboda hali na rashin tabbas da ake fuskanta ta fannin tsaro a Khartoum da kuma rufe filin tashin jirage da aka yi, kada Amurkawa da suke zaune a ƙasar su sa ran gwamnatin Amurka na da shirin kwashe su.
No expectation of a US government coordinated evacuation at this time.
To a halin da ake ciki, an ji harbe-harben bindiga a birnin na Khartoum a ranar ta Juma'a, duk da sabon matakin da sojojin Sudan da abokanan gabansu na ɓangaren dakaru masu sanye da kayan sarki suka ayyana na tsagaita wuta. Daga ɓangarorin biyu ba su amsa ta yin da shugaban Kenya William Ruto ya yi ba na shiga tsakani domin sasanta rikicin. Wannan fada ya zuwa yanzu ya halaka ɗaruruwan mutane ya kuma sa dubbai sun fice daga birnin na Khartoum a cewar rahotanni. Sojojin na Sudan da abokanan hamayyarsu na dakarun RSF sun amince a tsagaita wuta na tsawon sa'a 72 daga jiya Juma'a don gudanar da bukukuwan sallah. Sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma, an kwashe yinin na Juma'a ana ta jin harbe-harbe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kungiyar Taliban da ke yawan ɓoye kansa ya faɗa a ranar Juma'a cewa ba zai taɓa bari wata ƙasar waje ta riƙa yin katsalandin a sha'anin mulkin gwamnatin Afghanistan mai bin tsarin shari'ar musulunci ba. Hibatullah Akunzada ya bayyana hakan ne yayin da yake magana da masu ibada a birnin Kandahar da ke kudancin ƙasar, yayin da aka fara bukukuwan sallah da za a kwashe kwana uku ana yi bayan kammala azumin watan Ramadana.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu leƙa yankin Ilela da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. To madalla, yan bindiga daɗi sun tsorara kaiwa al'ummomin ƙauyukan karamar hukumar mulki ta Ilela da ke cikin jihar Sokoto gab da iyaka da jamhuriyar Nijar hare-hare irin na ta'addanci. Abin kenan ma da yasa al'ummomin ƙauyukan ɗaukar matakai don kare kansu. Akan haka, wakilinmu da ke birnin Kwanne, Haruna Mamman Bako, ya yi kuma na da ƙarin bayani daga jamhuriyar Nijar.
A daidai lokacin da al'ummomin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na bana, ɗan bindiga ne suka kaiwa al'ummar ƙaramar hukumar mulkin Ilela da ke cikin jihar Sokoto intiha, saboda kulliyomin hare-hare ne kawai ake kaiwa ƙauyukan Ilela da ke kilomita 2 kawai da iyaka da birnin Kwanne, jamhuriyar Nijar, inda suke fadawa jama'a da ba su san hawa ba, ba su san sabka ba. A ƙarshen makon da ya gabata, tama sai da jama'ar waɗansu garuruwa ne suka kwaso gawayen mutanensu da 'yan ta'addar suka kashe, kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da abin ya faru ya yi mini ƙarin bayani, inda ya ƙarƙare da cewa dole sun shiga tunkarar waɗannan 'yan bindigar don kare dukiyoyinsu da rayukansu.
Da gidan nashi yau cikin Ilela, muna da 'yan ta'addar suka to daga Balaskiya suka zo suka fukace mu, sun kashe mana mutane wajen mutum 8 wa'anda muka dauko gajiya. A yau a halin da suke sojoji sun koma ba san abin da sun ka dauko ba, amma dai gajiya mun dauko mutum 8 a garin mu nan, gari ta yi maza da gari mai ruwa an kashe guda, zango alkasun an kashe guda. Baya-bayan na abin ya tsananta, zaura da mi Ubangiji Allah ya muna kare. Saboda kana zamani ba a zaunawa a ce a zo a kawo maka haji kana ji kana gani, dole ka yi ƙari haka nan, ka yi ƙoƙari haka, saboda mu na makamai ba da irin nasu na ba, amma dole ba mu sakaci, saboda mun san ita da rayuwa guda ce, ko yanzu mutuwa za a yi. Lili muka zauna muka ce to za mu tunkare su, shi dalili muka tunkare su.
A garin Araba duk dai a ƙaramar hukumar mulkin ta Ilela da ke iyaka gab da birnin Kwanne, ɗan bindiga sun yi mamaya a cikin wannan watan na azumi, kuma sun nemi kuɗin fansa masu yawa da nasa al'ummar garin neman ceto, saboda suna ciwa ba su da waɗannan kuɗaɗen.
Allah ya kawo mana sauƙin wanga lamari da shigo mana a cikin ƙasa. Ubangiji Allah ka taimake mu da wasu abubuwa waɗanda ya kamata gunmu da gwagwayenmu, wanda zai magance mana wannan matsalar da muke cikinta. Kuma wannan matsalar da muke cikinta, Allah ya kawo mana sauƙi, wallahi ya bani hama da matsalolin kyau, saboda ka gare mu garinmu Araba na a garinmu a sabanin shekara guda ma da wasu 'yan kwanaki mutanen nan ba su to ba, ashe ba za ta nan sun gamana tun kare irin 11-12 ma ba ta zuwa ba, so ka zo sun ku dauke mana mutum 7, yanzu sun ce sai mun ba da mila 25 sannan sako mana mutanen. To kaga kuma in ba gwamnati za ta taimaka wa galalula ba, gaskiya an samu Araba cikin mace hajjiyar Ilela compound cikin Ilela. To da haka ga mu dai muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lalura shirya abu da zan ce.
A cikin waɗannan lokutan sai da ta kai jama'ar garuruwa da dama ya hito da 'yan ta'addar domin kare kawunansu da ma abkawa waɗanda ake zargi na da hannuwa a cikin waɗannan lamuran, kasancewa sun samu kawunansu a cikin hali mawuyaci, kamar yanda wani da wannan matsala ta shafi mutanen garinsu ya yi mini ƙarin bayani.
To alhamdulillah ne, insha Allah gwargwado muna cikin matsatsin 'yan ta'addar ɗin, insha Allah Ilela da kewaye Araba da ke duka dai ƙarƙashin mulkin Ilela local government, muna neman taimako ga Allah ga hukuma abinda wannan abin ya sama kai su dan dauka mana agaji. Kasan hari na 'yan ta'adda ba wai an doki babbaran mataki da dan ba mai doka hukuma ya doki cewa zai doki hukuma ga hannun shi ba tare da sanin hukuma ba, dan dai hakika mun sha kai bayani ga hukuma to kenan kuma da mun haka ma bayani ya kamata dan kama doki to su kuma sun nuna cewa ba ba su dama cewa su dan nuna turja ga sauran abokan harin ba to kenan shi talaka koyo shi shine da dama shi kare kanshi saboda idan hukuma bata baka tsaro ba to kai talaka ya dama ka kanka tsaro eh to gurguro insha Allah mu ya iya hitowa kamar kowane dare muna dan kiwaya kamar kowane talaka sha daga kamar kauyukan su kenan in ana haskin tullun nan to insha Allah in ta'adda nan in suka ga haskin tullun nan muna fatan insha Allah ba su shiga wurin
wannan matsalar ta kai ga ma tsayar da sarrai da ma waɗansu asce a waɗansu garuruwa kamar Amarawa domin gudun karayen ta'adda su afkawa jama'a a cikin irin wannan lokaci tunda dai malaman addini Islama da ma na Krista a wannan yankin daga jamhuriyar Niger dake iyakar Najeriya ta la'akari da abin da ke faruwa a makwabtan suka roki kowane bangaren da ya addu'o'i a daidai lokacin da Kristocin ke morewar ranakun su na Easter na banam da su roki Allah ya kawo wa Niger da Najeriya zama lafiya kamar da malam Muhammadu dan waziha ke cewa da shi da pastor Abubakar Musa
wanga ai wajibi na gare mu ya wuce sunna ya wuce mustahabiyin addu'a ya zan wajibi gare mu dan dusar da Allah ya ce kai abu kenan abin nan kai wurin ka wajibi na Allah da kaina ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin Allah ya ce ku roke ni ni inji Allah ya ce zan karba muku ya ce wannan ka girman kai ba su roƙona ba su ambatata da su da bukata wuri na za su shiga wutar jahannama kalkalce dan haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowanne mu yi addu'a mu roƙa mu kasan mu zaman lahiya mu roƙa mu kotan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa mu duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi ka bada zaman lahiya in ko mun ka roki Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa muna ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce muna ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanki in kun roki Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roko ne dare da rana balle ciwon ga watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirai da wurin zamantakewa duk muna karanta alqur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma karkashin abin suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Niger da Najeriya da sauran duk makwabtan mu ba Najeriya dai ba ba Niger dai ba ba Mali dai ba ba Burkina dai ba ba Libya dai ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu cin wa duniya gaba daya Allah ya kawo mana zaman lahiya shi kawo mana kwanciyar hankali
muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar Niger da kuma kasar mu ta Niger baki daya muna buƙatar rahmar Allah a cikin kasa da kuma zaman lafiya a cikin kasa ubangiji ya kawo mana zaman lafiya daga wannan masu tashin hankali ubangiji Allah ba su zuciya ta tuba su bar wannan kinnafe da kuma tashin hankali Allah ba su rahama sai yana za su gane abin da suka yi bai da kyau kuma su tuba su dawo ga Allah to a gare mu Kirista mu muna addu'a ne domin masu wannan tashin hankali muna addu'a Allah ba su zuciya ta tuba muna addu'a Allah ba su ganuwa su dawo ga Allah shine abin addu'a sai annabi Isa ya ce masu tsananta muku ma ku musu addu'a ku sa musu albarka kada ku lance su kada ku musu mugun fata sai dai ku sa musu albarka kuma ku roki Allah ya musu rahama da kuma zuciyarsu ta zama sayin yawa to gaskiya muna godiya ga Allah domin muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Niger da kuma kasar Najeriya baki daya ubangiji ya tabbatar mana da alheri a cikin wannan kasa kuma mun gode da ƴan uwan mu musulmi da sun roke mu domin wannan addu'o'i kuma muna ci gaba da yin addu'o'i
wata majiya da ke kusan jami'an tsaro ta tuntuba domin samun ƙarin bayani game da abin da ke faruwa a wannan yanki ta bayyana mini cewa yawan dajin a wannan yankin da ma irin yanda ƴan ta'adda suka karkasu na ƙara wahala ga kokarin su na gamawa da su a daidai wannan lokacin an samu garuruwan da suka ajiye azumi a bana don yin damar yaƙi da ƴan bindigar da suka hana su shakat abinda nasa waɗansu daga cikin al'ummomin illela walau ko su koma jamhuriyar Niger da zama ko kuma su je su kwana sai in safiya ta yi su dawo Najeriya domin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a garin illela local government.
Mai sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin a madadin wakilin namu Haruna Mamman Bako Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya
to zuwa gaida Malam Hassan. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau shirin namu na da dangari wadda na haɗin gwiwa ne tsakanin VOA da tashar Marhaba, yaya da zango a sabon Fadama, garin Imamai dake a nan Accra. Yanzu zan bar ku da Malama Maryam Bawa Muhammad na tashar Marhaba da bakunta Malamai Bismillah.
So, assalamu alaikum, sannunku da kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Sai dai muna tare da babban bako wanda shine zai bamu takaitaccen tarihi, ko kuma mu ce tarihi daya bayan daya, yanda ga baki daya za mu fahimci me muke ciki a daidai wannan lokaci. Amma kafin in zo na yi tababatu, za mu so mu ji daga bakinsa shi din wane ne shi, kuma ta yama aka yi ya zamanto shine a matsayin wanda za mu tattauna da shi a yau. Assalamu alaikum.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
To da farko dai zamu so mu san kai ko wane ne, saboda da akwai abubuwa da dama da muke so mu ji daga gare ka a yau din nan.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Alhaji Jibril Ibrahim Abbas. Baifin kakanmu shine Abbas. Amma sunan mahaifin babana Muhammad mazawaji shine limami. Ruku sahabu ka dogana. Gulkus aka fi shi Imam Muhammad mazawaji. Ubansa sunansa Abbas mai lakabi Shawai. Asalin su sun fito ne daga Katsina, su kuma zuri'ansu ne cikin jikokin Sheikh Abdurrahman. Balarabe ne na Syria, ya fito Syria ne a kowane gari cikin Damascus, dan unguwa ne da ake kinsa Halab. To ya taso da ɗansa suka zo nan ziyara a nan yammacin Afirka a Mauritania a zamanin nan. Ya zo kawo ziyaran ilmantarwa.
Wasu idan suka ji wannan bayani sun ce a magana akwai faɗi kuma sannan akwai zarfi. Amma kuma bara mu dan karkato hankulanmu mu dawo kan asalin Fadama, saboda a yau din nan tarihi muke so mu ji game da Fadama, musamman kuma ma sabuwar Fadama. Ta yaya aka samu sabuwar Fadama? A dama can akwai tsohuwar Fadama ne kafin a samu sabuwar Fadama. Abinda muke so mu ji kenan.
Na'am.
Idan aka ce Fadama ma dai a takaice ne ake nufi.
To Fadama dai a Hausance dai wuri ne makwancin wato tsohuwar Fadama. Da can su kakannin namu, da can suna zango. Zango da yake kira zango ne, ko yanzu ake kira zango kaje, da can su duka wurin suke. Ba wani zango she wurin. Shi ma da neman she kafa wannan zango. Kowa ya zo ya zama wuri ya bunƙasa. To ana nan shi kakan namu mahaifin ubanninmu, shi Abbasin bai gima ba ya bar duniya. Shi kakanmu shi ya shiga ƙasa a tsohuwar Fadama a shekara 1918, yau shekara 105 kenan, lokacin Turawa na Golkos. To shi lokaci ya zo aka samu ƴancin kai, sai mai shugaban ƙasa Kwame Nkrumah ya so ya gyara wurin, ya maida wurin shakatawa, domin akwai rafi da ya rada har cikin teku. To ya so ya kwarkwaro wannan wuri, ya jawo rafin nan, ya zo ya gina wani wurin shakatawa a wurin da muke. To sai ya nemi asalin masu ƙasa Fadama. Ankarawa masu ƙasan Accra suka ce nasu ne. Ya ce me ke gwada naku ne? Mu kuma da muka sa wurin su muna sun ba mu takarda, sun muna komai. Sai ya nuna ke lalle kuwa naku ne. Ya ce to ku ba mu da magana, ku da kai muke magana. Kana son kuɗi ne ko dai kana son abin da? Sai ya ce a'a, shi ya riga aka fara zango, ina da jama'a da yawa, in ya karbi kuɗi bai san da zai yi da sauran jama'a ba. Shi ya ce to kai gaskiya gidan kwano ne zalla Fadama, gidan kwano ka ne zalla, ba wanda ya ginin block. To shi ya dace shi Nkrumah ya zo ya nemi ƙasa nan, fitar mana da komai, ya ba mu sukuru. Ya can tsohon Fadama ba mu da suku, ya fitar mu da ba wurin ba haya wurin uku, ya fitar mu da kasuwa, ya ba mu kuma wurin tashar loro. Yanzu kika an karga da ke za ka samu unguwa da ke da tashar loro, mu muna da kuma kasuwa, ga shi nan kasuwa. Ya fitar mu da duk komai, ya fitar mu da daki-daki, kowa da ka zo ba kai ga wuri ne kurun shaida a gwada maka ka auna. To aka gina yau shekara 60 kenan wannan muke nan muka zo nan.
Tambayar da za mu yi maka yanzu ita ce dole da akwai wani irin bambanci da za a samu tsakanin wato ita kanta Fadama da kuma sauran wuraren da yake zangonninmu ne da sauransu, inda mutane ya zama duk mutanenmu ne ke wajen. To wani irin bambanci ne?
Bambancin da yake akwai, mu nan Fadama kasar tamu ce kuma Allah ya kaddara mu ke limancin Ghana duk Ghana
idan ka ce kuke limancin Ghana duk Ghana gabaki ɗaya kasar Ghana me kake nufi saboda akwai wurare da dama akwai musulmai ta ko ina kuma lungu da sakon kasar nan
sosai fa
zamu so kaɗan yi mana
to mun nan mun zama to ido na kanmu saboda wurin limanci da har wa yau cikin iko Allah ko menene dai za a yi na batun hukuma da wasu abuwa mu ta fiskar musulmai mu ake tunkara kuma ta abin ga to abin da ya kawo nike ce miki kaman mu mun zama kaman wani daban kenan cikin abin nan
haka yake idan wato ka duba unguwanni da dama zaka ga abubuwan da yasa suka bambanta da wasu unguwanni ko kuma aka ce maka wannan unguwa ce ko kuma gari ne da ya ci gaba zaka ga da akwai abubuwa da dama musamman ta bangaren kasuwanci ilimi da karatu da sauransu to da akwai ire-iren waɗannan abubuwan a cikin sabuwar Fadama
to akwai dai makarantayya akwai makarantar Arabiya na Malam akwai kuma na Boko da Nkrumah yayi yara jewa ta fiskan wannan kuma jewa sun shahara sun fita waje sun zama wasu abubuwa akwai yaro mu guda da kansa Abdul Aziz shi shahararre ne dan nuclear ya mutu ma daga America ya yi gonfi cikin shahanin nuclear scientist ne ta so mu ne da kuma aka samu wani gari da ake kira da kuma ga bano ba wani gari da kuma tashin Fadama tun mutanen tsohon Fadama su suka je suka kafa zango a Sakuma yanzu ba su ba ko ɗaya su zura'a suke wurin to mu kuma ne wai hawa yau da mu ke ga mu kenan
masha Allah za mu so mu sani ko da akwai wurare na tarihi a cikin wannan unguwar ta Fadama
kwarai kuwa tarihi kuwa sosai shi Muhammad maza waje Abbas da ya tsohon liman nan ya rasu kuma gwamnati ce abin da shi na cikin masallaci shi ne farkon da aka binne a cikin masallaci duk filin Ankara yana cikin masallaci yanzu haka kuma ɗansa babban ɗansa shi ma da ya gaje shi shi kuma haka an kashi ma yana kwancina to a wurin ana fitowa ana zuwa ana ɗaukar hoto aka zo ana neman albarka ana addu'a
wani fanni matasa kuma in ce mutanen Fadama suka fi mai da hankali a kai
kowa yanzu ya duku fa kan batun ilimi kuma wasu yayan suna cikin batun siyasa amma ba su da abin nan amma je batun fannin ilimi je kowa yanzu maza da mata kowa abin da yake ciki kenan musamman yaran za ka samu yara maluma kake nema akwai su kuma yan takardu ne kamar ni haka ni ministry of education ne aiki ni ne kuma chief clerk a wurin kuma akwai kanina shi kuma ana kiran shi abin ga squadron leader Ismail Abbas shi ma commander ne na sojoji shi ma zo ne taya kuma akwai kanin shi kuma babban lawyer ne shi ma ana kiran shi Mubarak hukuma na da ya doctor ce ana kiranta Maryam Abbas kuna da su je ga kome kake ne ga kuma Malam Mirago shi kuma
to muna nan muna ta jin dadin wayannan bayanai da kake ka san tarihi yana da dadin ji amma kuma da akwai abinda wasu na san za su yi tunani akai su ce to me yasa ana so a ji tarihin wuri ba a tambayi sarkin wuri ba shi yasa a daidai wannan lokaci zamu so kai cikakken bayani akan abinda yasa ya zama na kai ne nan zaune kake mana bayanin wannan unguwa mai albarka
gaskiya ne sarki da kani yake gare mu kuma shi ma ya san tarihi amma kakan namu ya zaunar da mu ko ba galiba mun sharku da shi kwarai ya ka kawo mana abubuwa da yawa akwai abu da yawa da yake shi sarki ya sani kuma akwai abu da yawa da yake bai sani ba to saboda shi abu da yawa in ya kulle masa mu ma muna iya gaya masa mu ce yakan tambaye mu mu ce kaza kaza yi kaza to shi kuma ya san wasu ba su san wasu ba to abin da ya kawo ya zama to ni na tsaya madadin sa kenan nake wannan abubuwan da kike tambaya na
wato duba da yanayin yanda aka mai da hankali akan harkar ilimi na karatu nan gaba me kake ganin Fadama za ta iya zama
kwarai kuwa Fadama za ta ci gaba saboda a samu yara kowanne da aka samu ina da makami shi ne na ilimi to kowanne fanni iyaye sun dukufa wurin neman ma yaransu ilimi kuma kowa na kokarin yadda zai yi duk wanda zaka samu ta wurin kimiyya ne ta wurin wani sana'a ne ta kowanne tafin na fanni ne ka zo dai zaka samu yaro ko yariya kana ciki
to zamu so mu ji daga ƙarshe me zaka faɗi da zai kawo gyara a wannan unguwa ta Fadama
abin da zai kawo gyara farko dai gaskiya wurin batun makaranta gwamnati kafin mu zo ya ba da babban fili ya gina na makarantar primary da filin nan kuma da sauran da mutane suka ɗiba an yi coci an gina wani masallaci zato amma wannan an encroach mun yi yanda za a yi saboda siyasa an kasa yin maganin wannan kaga yanzu ma an zo an yi batun an bude mana wurin filin motsa jiki wannan ya yi daidai amma bayan shi wannan da yake ya kamata wannan wurin nan an yi shi ne dab da saboda a yi makaranta ne bayan kuma kasuwa lokaci an taso kamar za a taso da waɗansu yan kasuwa an fara zuwa kafin ga kamar gashi kuma shi ke na magana ya yi shuru.
To duba da wannan waɗannan matsaloli da karga da kan lissafo suwa kake gani ya kamata su ɗau mataki a kan wannan matsalar.
Akwai wanda ke wakiltar mu a Parliament House gidan abin nan shi ne Buhari mun yi magana da shi mu tun kafin kansa ma. Mun yi magana a ce zaka har yau abin ya tutura.
To muna godiya sosai a daidai wannan lokaci bara mu ƙara miƙa ku ga Idwanin Layi Muktar Abbas. Assalamu alaikum.
Kyau masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin na da ɗan gari na wannan mako. A madadin Maryam Bawa Muhammad ne Ridwana Muktar Abbas nake cewa sai wani sabon jikin.
To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.